بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka, a wannan gari mai albarka na Damcoba, a wannan dare da ya dace da daren daren Alhamis, wanda ya zama shine daren nawa kenan yau, daren takwas ga watan Zulhijja, hijira na da 443, daidai da 7 ga watan Julai miladiya 2022. Yanzu mun kammala yinin 7 a Zulhijja, yanzu mun shiga daren takwas. Gobe da safe mahajjata za su fara aikin hajji. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya, ya ba su ikon yin ibada karbabbe. Allah ya kara wa harami lafiya da kuma zama lafiya. Gobe za su fara zuwa jibi gata zuwa ayyamut tashriki. To yau din ba za mu yi karatun littafin 40 hadis ba, saboda abin da yake gabanmu na abin da ya shafi layya abu ne wanda duk shekara malamai suna fadakarwa, suna nasihu, suna hudubobin juma'a akan abin da ya shafe su da hukuncensu. To amma abu ne wanda ba a gajiyawa da sauraron abin da ya shafe su, domin dan adam yana iya yin mantuwa da sauransu. Dan haka yau za mu dan tattauna abin da ya shafi hukuncen layya. In ya so daga ƙarshe sai mu dan yi takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi Arafa, inda sauran lokaci kenan. Shi layya ibada ce wacce Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta da nassin Alkur'ani da kuma nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka shi layya ibada ce kamar yadda sallah take matsayin ibada, yadda azumi yake matsayin ibada, yadda aikin hajji yake matsayin ibada, shi ma layya ibada ne. Shi layya da larabci sunansa uduhiyya, layya ko kace uduhiyya, dabba da ake yankawa a ranar layya. An kira ta da sunan ne da uduhiyya ko kuma uduhiyya daga sunan dabba da ake yankawa. Daka Bahaushe ya kira dabban ko kuma ya kira ranar layyan ma kawai da lahiyya. Asali Bahaushe lahiyya yake cewa. To amma yau da gobe lahiyya da wuya sai ka jance layya kawai. Layya daga bahiyya din ne dai aka dauko. Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yake cewa al-uduhiyya ma yuzbahu min bahimatil an'am. Shi uduhiyya shine dabba da ake yankawa daga cikin dabbobin ni'ima. a kwanakin layya ta dalilin idi. Ana yanka su ne taqarruban ila Allahi azza wa jalla, saboda neman kusanci a wurin Allah madaukakin sarki. Sannan shi wannan layya ɗaya ne daga cikin ibadoji da shar'antuwansu suka tabbata cikin Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ijma'in musulmai baki daya. Dangane da Al-Qur'ani, Allah madaukakin sarki yace fa salli li rabbika wanhar, kai annabi kai yanka dan ubangijinka kuma ka soke dabba. Wani wuri Allah yace qul inna salati wa nusuki, kace lalle sallata da yankata, wa mahyaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, duk suna hannun Allah ubangijin halittu. La sharika lahu, Allah ba shi da abokin tarayya. Wa bizalika umirtu, kuma da wannan aka umarce ni, wa ana awwalul muslimina, kuma in kasance farkon musulmai, kenan in kasance farkon wanda ya fara miƙawa da sallamawa zuwa ga Allah. Allah madaukakin sarki yake cewa wa likulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun tsara musu wani ibada, liyadhkuru smallah, dan su rika ambaton Allah, ala ma razaqahum abisa, abinda Allah din ya azurta su da shi, min bahimatil an'ami, na dabbobin ni'ima, fa ilahukum, saboda ka abin bautanku ilahun wahid, abin bauta ne guda daya, falahu, dan ka zuwa gare shi, aslimu, ku sallama ku miƙa wuya. Waɗannan ayoyin gaba daya suna tabbatar mana da shar'antuwan layya ga al'umma wanda Allah madaukakin sarki shi ya shar'anta musu shi. Asalin layya Allah madaukakin sarki ya fara shar'anta shi ne ga annabi Ibrahim alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya umarce shi ga wata ibada da za a fara shar'anta ta a kanka, yanka za a yi, kuma yankanka yanka ɗanka shi ne layyan. Da haka mafarki ya yi, ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, ya kai ɗana na yi mafarki a mafarkin na ga ina yankanka. Sai ɗan ya ce ya abati fa'al ma tu'mar, baba sai ka aikata abin da aka umarce ka. To da yake su mafarkin annabawa duk abin da suka gani a mafarki gaskiya ne. In annabi daga cikin annabawan Allah ya yi mafarki ya mare ka, to ya baka labari sai ka shimfiɗa fuskanka ya mara. Su dai abin da suka gani da gaske ne a aiwatar, amma ba kai ba. Karkace kai na yi mafarki kana ma ina marinka, sai aje ka mara. In yake kuma ka ce na yi mafarki, za ka gudu ka kamo sha, ba da kai ba, da annabawa ake, duk walitakanka ba da kai ake ba, da annabawa ake. Da haka yace baba sai ka yi ai, ya kwantar da dan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ya sallama, uban ya kwantar da shi yana fuskantar alkibla, ya dauko wuka saura ya datsa. Sai Allah ya tsayar da shi yace ka tsaya, ga dabba an saukar shi zaka yanka, kuma an shar'anta maka yankan wannan dabba a matsayin shi ne ibada da za ka riƙa yi na abin da ya shafi layya, daga kai har ƴaƴanka da jikokinka. Ɗanka da kaga an ce ka yanka, an yi maka haka ne don a jarraba ka kuma a gwada imaninka. Don haka daga nan aka samu shar'antuwar layya. Da a ce annabi Isma'il, annabi Ibrahim ya kai ga yanka ɗansa annabi Isma'il, to da shi kenan shar'antuwan layya zai koma. Duk sallah in ya zo ɗanka za ka yanka. To amma sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi, ya kawo rago shi za a riƙa yankawa. Wani yana tunanin to ai da ƴan adam za a riƙa yankawa, kowa zo yanka yanka ɗan shi, mutane ba za su iya ba. A daidai zama shari'an bane za a yanka, kuma ba za ka ji zafin haka ba. Wani ne yana ganin da zai zama damuwa, da an shar'anta yau in layyin yazo mutun za a yanka ka yanka dan ka ko to me yiwa dabbobi za su ce amma da mu ne za a yanka za mu gudu ai amma yau da su ake yanka fa sun damu ba su a damuwa kana sayan dabban ka na layya ya san layya zaka yi da shi zaka za ga dabban layyan kansa bai cika yawo ba da zaka sai dabban ka da zaka yi kiwo sai ga yafi saurin kazar ya fita waje amma dabban laye ma wani lokaci sai ka manta igiyan baka daure ba sai gan shi yana wurin ya sallama ne kawai kuma ya san za a yanka shi ne dan ibada dan haka da Allah ya shar'anta kowa ka yankan dan shi Allah zai baka ƴaƴan kuma zai baka karfin imanin da zaka iya yankawa kuma dan ka Allah zai bashi imanin da karshe ma ce baba da ni za a yi bana to in aka ce an shar'anta a yanka ka a matsayin laye ba shi hada ba sunan ka ai ba kowa Allah zai shigar da shi wannan baiwan ba kenan to amma cikin kaddarawa da iya tsarin mulkin Allah sai ya tsara al'amarin ya kasance akan dabbobi shar'antuwan layya a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shar'antuwan layya ta tabbata cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa da baki annabi ya yanka dabban layya kuma an yanka a gabansa ya tabbatar don haka sai zama nau'o'in sunna guda uku sun tabbata akan layya a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga bara'u dan azib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu duk wanda ya yanka dabban layya bayan an idar da sallah bayan an idar da sallan idi ranan layya to layyansa tayi wa asaba sunnatul muslimina kuma ya dace da sunnan musulmai kuma aka sake samun hadisi daga Uquba dan Amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama qasama baina ashabihi duhaya annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace dabbobin layya ya rika raba wa sahabbansa kyauta kowa je yanka wane mutum manzon Allah ya sai dabbobin layya da yawa ya zo da su masallaci sai ce wane dauka ya rika raba musu don suna cikin hali wanda babu dan haka sai manzon Allah yake ba su don su yi layya kaga wannan asalin tabbatuwan shar'antuwan yin layya kenan dan haka annabi ya raba sai Uquba dan Amir ya samu jaza'a wanda jaza'a a cikin dabbobi bangaren raquma ita ce raquma wacce take neman shekara biyu sai ce ya rasulullah ni jaza'a fa na samu wato ta wuce shekara biyu tana neman uku sai annabi ya ce na'am bashi biha je kai layya da ita kaga kenan me annabi ya faɗa je kai layya kaga shar'antuwan ta tabbata sannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim har wa yau hadisin anas dan malik yake cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi layya bi kafshaini da raguna biyu amlahaini qutassu masu kahwanni zabahahuma bi yadihi annabi da hannunsa ya yankan wasummiya wa kabbara yayi bismillah ya kabbara shine bismillah Allahu akbar karatun yanka kenan wa wada'a rijlahu da zai yankan ma daura kafansa ala sifahihima ya daura kafansa ala sifahihima a bisa bayan dabban kaman ka ce an kwantar da dabban annabi ya daura kafansa a doron bayan dabban ba tare da ya danne sosai ba sannan aka samu hadisi daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zauna a garin Madina shekara 13 ba a taɓa yin shekara ɗaya da annabi bai yanka layya ba yana nufin bayan da annabi ya hijira ne aka shar'anta layya to tunda annabi aka shar'anta layya ba a taɓa shekaran da annabi bai yi layya ba Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito hadisi sannan kuma ya zo cikin Sahih Bukhari har wa yau hadisin Jundub dan Sufyan al-Bajali yace na halarci sallan Idi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da aka idar da sallah yake cewa sai mutane suka tsaya suna jira a zo da dabban manzon Allah a yanka. To da mutane suka jira aka zo aka a zo a yankan, sai annabi ya ce man zabaha qabla salati falyadhbah shatan makanaha, duk wanda ya yankan layyan shi kafin ya fito idi ya je sake yanka dan ba layye yayi ba. Wa man lam yakun zabaha, duk wanda kuma bai yi layyan ba dama bai yanka ba, falyadhbah an ismillah, yanzu sai ya tafi gida ya yanka da sunan Allah. To kaga wannan a aikace kenan, annabi ya yanka nashi kuma yi bayanin cewa wanda ya yanka kafin idi bai yi ba, wanda bai yi ba tunda idan da idi yanzu ya zo yayi. Abba udan yasar yake cewa na tambayi Abu Ayyub al-Ansari yaya layya yake gudana a cikin ku lokacin manzon Allah na raye, sai ya ce mutum ya kasance yana yanka dabba wato rago ko akuya wa kansa da kuma iyalan gidansa. Wato in kana da iyalai idan ka sai dabban layya to ba wa kai kadai ka saya ba, da kai da iyalanka duka kuna kai, da haka sai ka sa niyyar wannan yankan naku ne. Da haka daga cikin bayanin da za mu zo mu yi, wannan yanke farji da aski da aka hana kai in ka sai dabban layya, to idan ka sai dabban layya inda niyyar kai da iyalanka duka a kai, to har su ma ba za su yanke farce ba, su ma ba za su yi wannan askin ba, hukuncin duk ya kama ku ne gaba daya, domin ka siya muku ne ku yi tarayya a kai gaba daya. Ijma'in musulmai wato malaman duniya sun haɗu akan cewa layya shari'ar musulunci ta tabbatar da ita. An samu wannan a wurin manyan malamai da dama sun tabbatar da wannan magana. Daidai bayan ijma'in malamai akan shar'antuwar layya sai suka yi sabani, shin layya wajibi ne ko sunna ce? Wannan sabani yayi ƙarfi. Jumhurul ulama wato mafi yawancin malamai su kam sun tafi akan cewa layya sunna ce mai ƙarfi amma ba wajiba ba. Haka al-Imamu Shafi'i da Malik da Imamu Ahmad suka tafi akai. Sai dai wasu daga cikin malamai suka ce a'a layya wajiba ce. Cikin waɗanda suka tafi akan wajiba ce akwai al-Imamu Al-Auza'i, akwai Laysu dan Sa'ad, kuma shine mazhabin Abu Hanifa da ɗaya daga cikin ruwayoyin al-Imamu Ahmad. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace a cikin maganganun Imamu Maliku ko zahirin mazhabin Maliku shi ma akan cewa wajibi ne. To me dalili waɗanda suka ce layya wajiba ce? Suka ce na farko ayan da muka karanto ɗazu da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar, kai sallah don ubangijinka. Kaga umarni ne. Yanzu akwai wanda yake ganin salloli biyar sunna ne babu, to sai ya hada kuma wanhar kuma kai yanka, kuma yankan ma umarni ne. Haka suka ce farilla ne. Dalili na biyu suka ce wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man wajada si'atan falam yubahi fala yuqarribanna musallana, duk wanda yake da hali ne sai dabba ya layya amma ya kin layya, annabi ya ce kar ma ya kusanto inda filin idin mu yake, kar ya zo wurin, in ya zo a kore shi. Haka annabi ya ce. Kuma kaga sallan idi farilla ne, amma annabi ya ce yana da hali ya kilayya in ya zo a kora shi kar ya yi sallah tare da mu. Kuma hadisi ne sahihi da al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka ruwaito. Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace hadisi ne mai kyau. Sannan kuma dalili na uku suka ce manzon Allah ne ya tsayu a Arafa yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna ala ahli kulli baitin udhiyya fi kulli amin wa atira. Annabi yace ku saurara jama'a kuna jina? Suka ce eh. Sai yace to ku sani da cewa lallai dole ne kowane shekara kowace gida lallai lallai dole su tabbatar sun nemi dabba sun yi layya duk shekara. Annabi ya ce lallai lallai kowane gida su yi kokarin haka. kowane gida duk shekara su tabbatar sun nemi dabban layya sun yanka kowace shekara wannan wajibi ne a kansu annabi ya faɗi wannan abun a filin arafa wannan hadisin shi ma malamai sun inganta shi kamar yadda ibn hajar ya fito da shi cikin fatul bari da isnadi mai karfi dalili na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da muka kawo dazu da ya yanka dabban shi mai yace wanda ya yanka kafin idi layyan ba sai ba kuma ya je ya sake wata in sunna za a ce karama wata ba za a ce karama mai ce ka je karamo wata yanzu idan ramadan ta wuce rashin lafiya ya sa baka yi ba an kawar ke za ka rama amma shawwal har ya wuce dan kana rashin lafiya baka yi sittar shawwal ba an ce za ka zo ka rama ba a rama ta dan sunna ce to annabi ya ce wanda ya yanka kafin idi ya je ya sake wata kaga kenan wannan yana sake nuna wajibi ne to wannan dalilan waɗanda suka tafi akan wajibi kenan waɗanda suka tafi kuma akan sunna ce suka ce ayan can da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar wai an ce kai yankan ne dan ka nemi kusancin Allah kawai ba wai a matsayin dole ba to wannan in maganan su akan neman kusancin Allah ne Usaimin ya ce na'am haka ne amma ba yadda za a ce yanka neman kusancin Allah ne kadai dole matsayin wajibi ya shiga ciki tunda an hada su da sallah in a wurin sun ce neman kusancin Allah ne kadai sai a ce sallah ma to ba farilla bane kawai neman kusancin Allah ne kaga Allah hada abun biyu sannan kuma suka ce wai ai wajabcin layya abu ne suka ce dalilin su na biyu Abu Huraira a wancan hadisi da muka karanta dazu kenan hina kana waliyan alal madina wato wai Abu Huraira an taba daura shi gwamna a Madina to da aka daura shi gwamna a Madina shi abin da ya tafi a kai ba a matsayin wajiba bane da aka suka ce hadisin can da aka ce wai annabi ya ce kowane gida su yanka dabban layya in mutum yana da hali in bai layya ba kar ya zo masallaci suka ce hadisin nan mawqufi ne suna kokarin raunata hadisin ko suna hadisin ba shi da karfi a tsaya kan sahabi nan ma ba su kubuta ba sun yi maganganu da dama suka zo suka kawo wani asari cewa sayyidina Umar da sayyidina Abubakar wai so da dama wani shekara din yana zuwa sai su kisa yin dabban layya kawai su ke yin layya sai ce jama'a mun ki yin layya ne don kar ku ɗauka a matsayin layya wajibi ne an samu wannan hadisi din zuwa ga sayyidina Umar da kuma sayyidina Abubakar kamar yadda ya zo cikin al-musanna sai Sheikh Usaimin ya ce wannan duk ba dalili bane dan sayyidina Umar da sayyidina Abubakar sun ki su yi dan kar a ɗauka farilla ne hadisan annabi da muka karanto kuma me suka nuna farilla ne sai ya ce to ai a ka'idan ilimin hadisi ana gabatar da maganan annabi ne akan maganan kowa da haka batun su sun ki dan kar a ce farilla to annabi kuma tun da ya zo na a Madina ya taɓa fashi mun karanta anan bai taɓa fashi ba sai su suka yi fashi an ce ka bi annabi ko ka bi Abubakar da Umar annabi ne farko shi za ka bi dan haka lokacin da sayyidina Abubakar da Umar suke fatawan cewa wanda ya zo aikin hajji ifradi Abdullahi da Abbas ya ce ku yi tamattu'i wani ya ce Abubakar da Umar sun ce ifradi ya ce kai soraka dan ayi muku ruwan duwatsu daga sama ina ce maka annabi ya ce kana ce min Abubakar da Umar wato Abubakar da Umar fa ba su da fifiko ba amma in suka yi maganan da ya ci karo da annabi to annabi ne ga ba a waiwayen su ana maganan annabi kana maganan Abubakar da Umar wake ta Abubakar da Umar annabi ne gaba fa ya rufe daka annabi bai taba fashi ba to batun Umar da Abubakar suna fashi dan kar a dauka farilla shi kuma annabi bai taba fashi ba dan a dauka farillan ne kuma ya fito ya ce wanda ya fasa kar ya zo idin kenan shi kanshi in ya fasa kar ya fita idin kenan to ya zaka hada waɗannan maganganun annabi da ayyukan annabi da cewa Abubakar da Umar ba su yi ba dan kar a dauka farilla ne ai abin da yake farilla shi za a dauka sannan ina matsayin hadisin ma tukuna dangane da cewa Abubakar da Umar suna kin yi dan kar a dauka farilla a binciko isnadin ya tabbata Abubakar da Umar da suka zo na wurin Annabi suka ga Annabi ya taba shi haka kaurin su bari su ce dan kaza kaza da haka duk dalilan su sai bai samu karbuwa ba suka zo suka yi hujja da wani hadisi da suke ganin hujja ne a gare su da yake nuna cewa yin layya ba farillah bane sai dai hadisin da suka yi hujja da shi dan su nuna cewa layya sunna ce ba farillah ba malaman hadisi da suka bi hadisin ma suka gano ai hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba dan ka zance mafi inganci layya farillah ne amma ga wanda Allah ya bashi in dai kana da hali to dole ne baka da shi to shikenan amma in kana da shi karkacewa sai kaga dama dan sun kuma ganan su ko kana da shi sai kaga dama dan haka suka ce Abubakar da Umar wanda gangan sai su ki kaga magana ne akwai abun dogawa Abubakar da Umar Annabi yana rasuwa sai na bar khalifa ne shekara biyu yana rasuwa Umar ya hawo kuma in ya je ja'idi fa sai ya yankan shi sannan musulmi su zai yi a ce akwai shekaran da sun ki kaga akwai abun dogawa kan waɗannan asarai din dan haka ba duk magana in yazo kawai sai a karanta shi sardan ba sai an bi abin ya tabbata ko bai tabbata ba shine karatun musdalaila hadis da muke yi din kenan dan haka layya farillah ne idan kana da hali da zaka yi layya to wajibi ka yi layya kana da kudin sayan dabban sai ka saya wani kuma za ka sana'an shi kiwo ne to ya kana da halin a dabbobin ne zaka ware amma wani sai ya sayar gaba daya kuma yana jiran a kawo na sadaka wani an ce kai fa sai ya ce to ai ni ma mabukaci ne kai inda sana'an ka kaza ni ma sana'a ne to in ni zan takuru a'a ai Allah ya baka sai ka ware kawai a ciki da haka Allah ya hore maka ko kuma baka da kuɗi amma kana da abin da zaka juya ya zama kuɗi to ka juya abin ya zama kuɗi ka sayi dabba kana da wayan 30,000 kana da wayan 40,000 kana da wayan 20,000 duk tsadan dabba dai ba za ka rasa tauren 20,000 ba ai ka sayar ka sayi dabba kai layya dan haka in Allah ya hore wajibi ne kai layya ba kuma sai kana da mata ba kai ko kai goro ne Allah ya hore maka sai kai layya amma wani zai ce to ai ban yi aure ba sai yayi kiwo sai sayar duka wai bai auren ba ka san me yake nufi ba mai soya mishi ya ci a'a shi ibadan fa zubar da jinin ne ka je ka yanka ka zubar da jinin ya rage maka in ka so ka je ka yi ta soyawa kofan ɗakin ka ko ka kai wa mama ta yi ta soya muku madadin ka je kana ta satowa a kwano kaga sai a cika ma kwalla a ɗakin ka na ka yi ibadan layya dan haka layya farilla ne ga wanda Allah ya hore masa matsalan cin bashi game da layya idan kana da dalilin samu to ba laifi ka ci bashi din kamar ma'aikacin gwamnati wanda yana jiran wani salarin shi ko kuma kana bin wani bashi kuma kana da tabbacin bashin zai fito ko kuma akwai wanda kuka yi magana akan zai baka kuma kana da tabbas a takaice dai zaka ci bashin kuma bashin da zaka ci kana da tabbas akwai abin da zai zo maka ka biya shi to ya halatta ka ci bashi amma baka da hali baka da wani abinda kake jiran ya zo maka sai ka ce bari na yi shahada na je na ciyo bashi aka kashe kanka ne wannan Allah bai kallafa maka ba tunda ba hanya babu a hannunka to Allah bai wajabta maka ba sai a hakura idan Allah ya hore abinda za a yi layya da shi wannan abinda za a saya a yi layya da shi in an yanka iyalai za su rasa kayan sallah to dole su hakura da kayan sallah a sai dabban layya domin kayan sallah ba farilla bane amma yanka dabban layya mun ji farlanci a kansa dan haka ai ba su da kayan sallah eh ba matsala sai a dauki na sallan azumi a wanke a dauki na bara a wanke shi kuma dabban bara an cinye babu shi yanzu dan haka kudin da akwai a sayi dabba din shine babba a gaban dan adam abinda zai fara gabatarwa kenan sannan lokacin da ake yanka dabban layya lokacin da ake yanka dabban layya shine lokacin da ya kasance ranar layya din yanda aka fi sani a yanzu ranar babban sallah bayan an je idi an dawo to da an je idi liman ya yanka shikenan kowa zai zo gida sai ya yanka nashi shin sharadi ne cewa in an yi idi sai limami ya yanka ba sharadi bane inda an idar da sallah ka je ka yanka shikenan ya riga yayi amma ana maganan ka tsaya ka jira an kan liman wato tsaya ka saurari khutuba kagan ka sauna ka saurari khutuba da mene ba an khutuban sai yankan kafin ka zo gida dai an yanka kuma ka samu ladan sunnan sauraron khutuba na limami dan haka ana yankawa din ne bayan an idar da sallan idi idan mutum ya yanka bayan sallan idi to layyan shi yayi sannan kuma mutumin da bai je idi ba fa wani lokaci zai yi yankan shi to yana da zabi in ya ga dama yana iya aiki da filin idin da yake salla a ciki a wani idi kake salla sai ka bincika ka ji karfe nawa suka tashi to da lokacin su zaka yi aiki ko kuma kai amfani da idin da yafi kusa da gidanka da anguwanka to kana iya amfani da ɗaya cikin biyu amma dama kamata kowa ya sani zuwa idi farilla ne wajibi ne dole ne annabi yace har mace mai haila dole ta je in za a yi sallan ne ta yi gefe to in fita ya zama wajibi maganan sallah kaga ba a magana ai shine ma asalin awwalul wajibi farkon wajibin da yake kanka to amma uzuri ne ya hana shi ko kuma wani matsala ya faru yayi jinkiri ya fito an tashi da makamantansu to wannan shi ake magana zai yi amfani da lokaci mafi kusa da ake yi a wurinsa idan aka yi idi mutum zai iya yanka har bayan azhar har bayan la'asar har dare duk ana iya yin yanka baka yanka yau asabar ba misali asabar ne yanzu layya baka samu ka yanka asabar ba kana iya yankawa ranar lahadi baka yanka ranar lahadi ba kana iya yanka ranar litini kana iya yanka ranar talata amma ranar talata da zarar rana ya fadi to shikenan lokacin ya riga ya kare ranakun yankan layya kwanaki hudu ne ranar layyan kanshi da kuma ayyamut tashriqi ayyamut tashriqi kwanaki uku ne ranar layya daban yake ayyamut tashriqi kwana uku kaga an ka hada su da ranar layya kwana hudu za su baka dan haka idan aka ce an yi layya asabar to lahadi litinin talata dukkanin su kwanaki ne na sallah dan haka a waɗannan kwanaki uku da za su biyo ranar layya da zaka dauki azumi kai bid'a ka zama dan bid'a domin kwanaki ne da annabi ya kira da cewa ayyamu tashriqi ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillahi waɗannan kwanaki na layya da kwanaki uku bayan su kwanaki ne na aci a sha a ambaci Allah sabanin sallan azumi shi sallan azumi kwana ɗaya ne da haka da za a yi sallan azumi yau gobe ka fito da azumin sittar shawwal ɗinka kayi daidai ba kai laifi ba shi kwana ɗaya ɗin ya riga ya ƙare shi kenan amma na layya sai an cinye waɗannan kwanaki hudu ɗin a matsayin su ne kwanakin sallah ɗin sannan mutumin da ya sayi dabban layya sai kuma kafin ranan sai dabban ya mutu inda hali sai ya sake sayan wani in babu hali shikenan Allah ya karbi wancan a matsayin layya tunda babu gangancin sa akai mutumin da ya sayi dabban layya sai aka sace dabban layya in akwai sakacin sa to wajibi sai ya sake biya dan yanzu dama dabban na Allah ne sai ka biya ka sayi dabban layya dan ka nuna kowa ka sayi dabban layya sai ka daure a kofar gida sai ka shiga gida ka kwanta wai sai ran da lokacin da ka so zaka zo ka shigar sai wani ya zo ya dauke ya tafi da shi wannan sakacin ka ne ko ya sai ka biya bashi na ka kaje duk inda barawon yake kaje ka nemo shi dan wannan sakaci ne ai yadda kai sakaci din ba za ka dauki kudin aljunka ka aje kofar gida ka ce kowa ga na samu kudi ba kai sakaci ne dan haƙƙin Allah ne don akwai sakacin ka dole sai ka biya amma babu sakacin ka ka killace a gida wani ya zo ya sace to wannan in akwai hali sai ka sai wani in babu hali shikenan shi wancan ya dauka kanshi jangwam Allah madaukakin sarki kuma ya karbe maka kai a matsayin ka sauke nauyinka sannan kuma lokacin da yankan za ta kare kamar yadda muka faɗa ranan talata in rana ya fadi kenan kwanaki uku bayan sallar layya din kenan sannan kuma jinsin irin dabbobin da ake yankan layya da su ana yin ana yanka layya da raƙumi ko taguwa raƙumi ko raƙuma saniya ko sa tinkiya ko rago akuya ko kuma taure wato bunsuru duk waɗannan ana iya yin layya da su sharadi kawai kowanne ya zama ya cika ka'idan lokacin da ake so a yanka misali in rago ya zama musinna kowace dabba ta zanto musinna wato musinna cikin dabbobi shine kowanne dabba ya zama ya cika lokacin da ake bukatan ya zama zai yi kai layya yanzu kaman wanda zai yi layya da akuya ko bunsuru ana bukatan ya kai yaya ya kai shekara rago fa ya kai ko wata bakwai ko shida shi akwai sabanin malamai wasu sun ce ma wata shida wasu suka ce sai shekara sai yirsabit cikin fiqh sunna ce akwai wannan sabani na malamai to ala ayi halin ya zama ya kai adadin da ake bukatan mutum yayi layya da shi a cikin layya dabban da yafi falala shine rago koshashe mai kaho wannan yafi kowanne falala annabi da su yake yi dan haka mutumin da ya samu rago yafi falala akan wanda ya layya da shanu ko da raƙumi shi alayya ba yawan nama ko girman dabba bane nama mai laushi da garbi shi ake magana dan haka duk layyan da annabi ya rika yi a Madina gaba daya annabi da raguna yake bai taba yi da raƙumi ko shanu ba amma wanda ya da raƙumi da shanun fa yayi layya amma wanda ya da rago din yafi shi wanda ya da rago yafi shi a hadaya ga mutumin da ya tafi aikin hajji to shi can hadaya ana bukatan yawan nama to wanda ya da shanu yafi wanda ya da rago shi kuma amma alayya ana maganan nama mai taushi da gardi to shine abinda annabi yake magana akai sannan kuma abinda ya shafi dabba da zaka yi layya da shi in shanu kuna iya haduwa ku bakwai zuwa kasa amma in kuka wuce bakwai to yanzu ba layya bane watan da kuka yi raƙumi kuna iya haduwa ku bakwai zuwa kasa in kuka wuce bakwai to shi ma ba layya ba ya zama watan da amma rago ko akuya ko ku biyu ba kwa iya haduwa sai dai kai daya ka yanka rago ko ka yanka tinkiya ko taure ko akuya wannan mutum daya shi zai saya ya yanka mace ita ma tana iya yin yankan layyanta tana iya sayan dabbanta ta yi layya kana iya sayawa matarka dabban layyanta kana iya sayawa mahaifiyarka dabban layyanta kana iya sayan dabba biyu ka ce ɗaya naka ɗaya na matarka da ƴaƴanka duk ya halatta wannan da ka hada su a kai kuma ba yanka farce ba aski ranan layya su ma za su kame bakin su domin wannan shine layyan su gaba daya sai an dawo idi ayi buɗe baki kenan sannan kuma ba dai ba sharadi bane cewa mace in za ta yanka dabban layyanta sai ta goyi namiji a bayanta a wannan tatsuniyar mutanen da ne mace za ta iya yin yanka an sai a tayi mace ba ta yanka a cikin haka tana ji tana gani kaza zai mutu a gida ba za ta iya yankawa ba dan an ce mata mata ba sa yanka kafin namiji ya zo kuma ya mutu ana ji ana gani za a jefar da nama ka ci kuma ka ci haram to kaga matsala ta faru wasu kuma suka ce to in wani ne zai yanka mata wai ta zo ta tsaya akan shi tana kallo a duk wannan karya ne wanda baya nan ba yana iya wakilta wani ya mishi yanka ba ba inda aka ce da wani zai maka yanka sai ka zo ka kalla kai da kanka kana iya wakilta wani amma inda zaka yanka da hannunka da shi kuma yafi sannan kuma dangane da abin da ya shafi lafiyan dabba ana bukatan mutum in zai sayi dabban layya ya kula da wasu matsaloli da suke hana sayan dabban layya ko ayi layya da shi kar ka je sayan dabbar laye ka samu kanjaman me saboda kai dan neman arhan banza ne ka ganshi wani kanjaman me a bushe shi mai sayarwan kudi yake so ya ce ka din yaji allura nan da sati nan da ranan zai warware a ƙarya ne lafiyayye ake so ka saya ba ka sai lafiyayye ka ce ta tashi daga baya ba tsohuwar roka a'a ka saye ta da lafiyanta in ka saye ta da lafiyanta in matsala ya zo ya bi ta na rashin lafiya kai ta jinyanta har zuwa ranan baka samu wani dabban baka yanka ba laifi tunda wannan ba sakacinka ba ne amma ka saya kai kai sakacin kamuwanta da cuta ka saye ta sai ka bar ta ruwa ya dake ta kaga wannan sakacinka ne kana ji ana ruwa sai ka bar ta sai ka ce banza ai za yanka ta ma za a yi kun sai ka ci ka sa ta a rumfa ta kamu da ciwo ta kanjame to wannan dole ka sayar ka sai wani mai lafiya amma in ba sakacinka ba ne matsala ya faru da ita wannan za ta yi layya don haka dabba mai dingishi wanda dingishinta ya bayyana a fili tana tafiya dai kana ganin dingishi kuma dingishi na rashin lafiya don dingishin biyu ne akwai dabban da dan koshi za ka tana dingishi to kaga wannan daban amma dabban da rashin lafiya kaga tana dingishi karara to wannan ba za ka saye ta kai layya da ita ba amma ka saye ta lafiyayye sai shikenan wani matsala ya faru da ita ta ji ciwo a wurinka kuma ba sakaci kai ba sai ta kamu da dingishi wannan babu sakacinka a ciki za ta yi layya sannan dabba wacce ka kwanta a karye idan ka saye ta da kaho matsala ya faru da ita karshenta sun je suna fada da wani ko ta zo ta karakanta da bango ba wai sakacinka ba ne wannan matsala ya faru kaho ta kare za ta yi layya ana magana in kai ne kai sakaci ko kuma tun lokacin da ka je saya ka ganta da wannan aibin ka saye ta da aibin to ka saye asara ba za ta yi layya ba wannan shine ake wannan magana dan haka in an akwai kuma dabban da an haife ta da matsalan akwai dabban da an haife ta kawai kahonta ma haka yazo ko kuma an haife ta bata yi kaho ba kaga wannan haka tazo to wannan za ta yi layya da sauran nau'o'i mabambanta dan abubuwan suna da yawa da malamai suka tattauna akai sannan kuma akwai dabban da zai yi layyan amma makaruhi ne da zaka canza da yafi kaman dabba mai gutsararren kunne ba za ta yi layya ba za ta yi sai dai makaruhi ya ce da zaka samu wata da tafi amma sai ka yanka ta ba ne fi yayi ko kuma dabba wacce akwai matsala dangane da jelanta jelan ya dan guntule kadan bakin shi ma zai yi layya sai dai makaruhi ne kenan da zaka samu wani madadinta da tafi da matsaloli makamantan haka sannan kuma dangane da abin da ya shafi in ka zo yankan layya din wani niyya zaka yi niyyan yankan wa kanka in kana da iyalai sai ka hada da su a ciki gaba daya bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni kenan da sunan Allah Allah mai girma ya Allah wannan dabban na yanka mini ne layyata wa ahli baiti da iyalan gidana duka shikenan ya shiga ka zo kana bukatan kai layyan kai da mahaifiyarka baka da iyalai daga kai sai mahaifiyarka sai ka ce Allahumma hadha anni wa ummi ko kuma da iyayenka Allahumma hadha anni wa liwalidayya idan a iyalanka akwai waɗanda sun rasu kana so ka sa su a ciki in ka sai ka ce bismillah wallahu akbar Allahumma hadha anni wa an ahli baiti al ahya'u minhum wal amwat ya Allah wannan yankan tawa ce da iyalan gidana waɗanda suke raye da waɗanda sun rasu kana iya yin haka iyayenka sun rasu kana so ka samu ladan layyansu ba daidai ba ne ka je ka sayi dabba da sunan wannan na mahaifiyata da ta rasu a wannan ba bid'a ce wannan dabban na sayo ta wa mahaifina yana cikin kabarinsa a wannan bid'a ne amma a dabbanka da ka saya zaka yanka da iyalanka kana iya sa su a cikin karatun da niyan cewa wasu da kai kai kuma su samu ladan an yi layya. Amma mutum baya rayu ka sai dabban shi na layya ka yanka mishi da sunan nashi ne a wannan bid'a ne. Sai dai a naka din sai ka ce Allahumma haza anni wa an ahli baiti wa liwalidayya. Ya Allah wannan na da iyalaina da iyayena. To suna rayu ko ba sa rayu Allah ya sani. Sai kai musu ladan cikakken sun yi lada din sun yi layya. Don ba sa rayu to duk dabban layya akwai hukuncin barin aski. Akwai hukuncin kar a yanke farce, akwai hukuncin sai an je idi an dawo. To wa zai mai gurbin su anan kaga babu ai. Da haka ba za ka saye shi da sunan nasu ba sai dai in ka zo layyanka ka sa su a cikin niyan su ma su samu wannan lada da kuma falalan da take ciki. Dangane da raba naman layya, abin da ya shafi raba naman layya anan in ka so sai ka raba shi kashi uku. Ba nasi ne sarahatan ya zo daga Qur'ani ko sunna cewa ka raba kashi uku, ɗaya ka ci, ɗaya ka yi kyauta, ɗaya ka yi sadaka ba. A'a, malamai ne kawai suka kassafa abu, suka raba abu, ba nasi ba ne. Da aka kayi layya sai ka tattare duka, aka soya aka ɓoya a kwalla kuna ta ci har ya ƙare. A'a, layyanka bai ɓaci ba ya yi sunanka malam marowaci. Kayan rowa ai. Yayyawa ai layyan ta yi sai dai sunan ka marowaci. Malamai suke cewa to ka raba gida uku mana, kashi ɗaya wanda za ka raba ma mutane, wato kashi ɗaya kyauta, kashi ɗaya sadaka, kashi ɗaya wanda za ka ci. Kyauta da sadaka da bambanci. Kyauta kana yi wa mai hali, sadaka kuma ga wanda ba shi da shi ne. Da haka in ka raba kashi ukun suka ce ɗaya za ka rabawa za ka yi kyauta kenan mai waɗanda su ma sun yi yanka. Amma kyautan su ɗin sai ka canza salo tunda sun yi yanka ka ware cinya ko wani gutsire a kai musu. An ɗan soya wanda aka so a sa ɗanyen sa a leda su ma su taɓa. Sadaka kuma fa kaga waɗanda ba su yi yanka ba sai a yayyan a daddatsa musu wani ɓangarori na nama a tura musu. Wani yankan wani abun da za a tura mutum fan gangani fa in an sa a mai man zai shanye kuɗin man da zai soya shi ya fi naman tsada. To kaga wani abun akwai rowa ka sau bai yankan ba to ɗan kaɗan za a bashi wanda yankan sai a bashi da shi ma sake maka fasin fasin wannan ba kyau. Wanda bai yi ba a yanka mishi abu a kai mishi. Wanda ya yi shi kuma kyauta ake mishi an yankan an ɗan soya sai shi ma a ɗan bashi. Wajen raba naman layya babu laifi hatta wanda ba musulmi ba kana iya bashi kyautan naman layya musamman don ka ja hankalinsa da sauransu. Kuma ba haka ba ka yi kyauta ka bashi ba ka yi laifi ba. To waɗannan a takaice dangane da abubuwan da suka shafi layya kenan. Abubuwan suna da yawa mun tsattsallake ba tambaya aiko.
Wai ba a yi wa dabban yanka saboda wai gashin
ba a mishi yanka
ya wanka saboda gashin wai
dai nan duk gashi ɗaya wai lada nawa ne zai zube. Haka wasu suke cewa wai in an kama goman Zulhijja wai karka wanke dabban layyanka wai duk gashi ɗaya mu da muna jawo duk gashi ɗaya wai lada dubu sai ga sai a bar shi da ƙazanta da sauransu. Za a wanke mana duk wancan tatsuniya ne babu shi a karatu ba. Kira ba ka taɓa ganshi ko a hadisi ba. Kawai an tarbiyyantar da mutane akan hadisan ƙarya da sunan addini ne. Don haka in akwai buƙatan a wanke za a wanke. Babu buƙatan wanke kuma kar wani ya ɗauka to wankewan kuma ga falalanta. A'a duk ba a ce ba. Akwai buƙatan ka wanke ka wanke ba buƙatan wanke ba shi duk yanda kai. Amma kar a kawo mutane wai kar ka wanke. Har ma in ka wanke ga zunubi ga ladanka zai zube ƙarya ne ba wani ladan da zai zube. To in dai haka ma kar ka bare girgiza jiki ba dai yana zubar da gashi ba. To dan haka duk wannan ba magana ba ne.
Sai kuma malam dangane da layyan wa'inda su in sun yanka a lokacin za a raba wa'inda kuma sai a aje kayan ciki za a yi amfani da shi sauran sai gobe za a raba.
Duk ba laifi fa. wato wajen rabiyan naman da wanda ya raba yau da wanda ya raba gobe da wanda ya raba jibi duk ba matsala kamar yankan ne yanda wani ya yanka yau ya yanka gobe ba ne fi diya halatta sai dai kawai za a ce wanda ya raba a ranar farko ya ko wanda ya raba a rana na biyu mana domin naman da ka aje ya kwana ai gardin su da dadin su ba zama daidai da ranar da aka yanka ko nama ka je sai ya baka son wanda ya kwana in akwai wanda bai kwana ba to dan haka da zaka ba mutun ran da ka yanka kaga naman yafi kyau yafi lafiya to amma ka bari ya kwana yayi ba laifi amma da zaka raba ran farko kuma yafi dan haka ka bari gobe ka bari ba laifi a ciki sai dai a ce wanda ya ba ran farko kawai yafi falala da sauransu dan gane da azumin arafa ranan asabar da za a yi sallan layya to ranan juma'a arafa ne babu laifi za ka iya wannan azumi din ko da ya kasance ranar juma'a ne domin hadisin da ya zo akan hani ranar yin azumi nafila ranar juma'a hadisin yana maganan ko ka ɗauki yini kafin juma'a da kuma ko kuma ka ɗauka bayan juma'a kenan ko ka yi alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar to amma azumi mai falala irin wannan in ka azumce shi ranar juma'a ba laifi domin shi hanin da ya zo game da juma'a ba irin yadda ya zo da hani ranar asabar ba ne don haka shi wannan na juma'a ko da ya kasance ran juma'a ne za ka azumce shi ga wasu falaloli guda kusan 22 a nan na azumin arafa a gurguje zan ka don lokacin ya tafi na farko shi azumin arafa yana daga cikin shiriyan annabi sallallahu alaihi wa sallama to ko ba kuma ba in kai wannan azumin ai ka dace da shiriyan annabi to kaga wannan falala ce na biyu somi yomi arafa azumin ranan arafa yana kankare zunubin shekaran da ya wuce da zunubin shekara mai zuwa haka hadisi ya zo cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito sannan na uku azumin ranan arafa ana samun albarka a cikin sahur din da mutum zai yi ka san yanzu azumin nafila irin wannan galibi ba a damuwa da sahur to shi sahur akwai albarka annabi yace bayan Allah ku rika yin sahur domin a sahur akwai albarka to albarkar ranan arafa kar kai wasa kai sakaci game da yin sahur ko baka iya cin ko dibino ko ruwa kadan kankwada ko kadan ya zame maka a matsayin sahur sannan na hudu sahur din musulmi ranan arafa shi yake bambanta shi da azumin kafirai annabi yace kafirai ba sa sahur to ku musulmai ku rika yin sahur ku bambanta da su sannan abu na biyar sahur din musulmi a daren arafa sababi ne da zai sa ya samu rahaman Allah madaukakin sarki domin manzon Allah yake cewa Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin salati ga duk waɗanda suka wayi gari da azumi kuma suka yi sahur da haka azumin arafa da za kai idan kai wannan sahur zaka wayi gari mala'iku suna ta yi maka salati har da Allah madaukakin sarki sannan na shida gaggauta bude baki ranan arafa yana daga cikin alamomin samun alkhairi gare ka domin babu wanda yake gudun alkhairi ai sai mutumin banza manzon Allah ce alkhairi baya guje wa mutane muddin ya zanto suna gaggauta bude baki to yanzu kar mu manta shi magariba dinnan yana shiga karfe 6:38 to kaga ranan in kai arafa to irin wannan lokacin zaka yi bude baki lokaci na yi sai ka sha ruwa zaka dace da alkhairin ranan sannan na 8 da 9 gaggauta bude baki ranan arafa yana daga cikin alamomin bayyana addinin Allah madaukakin sarki na 8 na 9 din kuma ka saba wa yahudawa da kristoci domin ka gaggauta bude baki su ba sa yi ka sake tallata addinin musulunci cewa ga tsarin addini gaggauta bude baki ake yi yahuda ba sa bude baki to kai kayi ka saba musu na goma kai addu'a a ranan arafa duk addu'an da kai a ranan arafa Allah baya mayarwa manzon Allah yake cewa addu'o'i uku idan bawa yayi Allah baya mayarwa take Allah yake karba na farko addu'an mahaifi idan yayi wa ɗanta na biyu addu'an matafi na uku addu'an mai azumi dan haka kai ni da azumin Arafa kai ta addu'a duk addu'an da kai a karbe yake sannan kuma ranan Arafa da duk ranan da kake da azumin nafila alama ce na cewa kai din kana cikin masu tsoron Allah domin Allah ya sifanta masu daukan azumi cewa su ne masu tsoron Allah na 10 ko na 11 na'am sannan na 12 waɗanda suke yin azumi Allah madaukakin sarki ya sa sunan su yayi alƙawarin su ne ɗan aljanna dan haka in kai wannan azumi na Arafa lalle kana kasancewa cikin waɗanda Allah yake rubuta sunayen su cikin ɗan aljanna sannan azumin ranan Arafa garkuwa ne ga musulmi zai zame maka garkuwa daga fadawa cikin abubuwan sabon Allah in ka guji sabo ka guji zagi ka guji alfasha ka guji kaza zai zame maka garkuwa daga shiga wuta sannan na 14 wari da zai rika fitowa a bakin karanan azumin Arafa wannan warin a wurin Allah kuma yafi kanshin almiski sannan na 15 mai azumi ranan Arafa zai kasance yana da farin ciki guda biyu farin cikin farko lokacin da zai bude bakinsa zai ji dadi sannan na 16 zai yi farin ciki ran kiyama dan Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya sa muna ciki na 17 duk wanda ya azumin Arafa Allah madaukakin sarki zai bashi ladan yayi wata guda yana dauka zai bashi ladan yayi kwana 10 yana azumi azumin Arafa din kadai Allah zai baka ladan kwana 10 ka dauka kana ta azumi da ka huta ba na 18 azumin ranan Arafa zai ceci wanda ya dauke shi ranan kiyama azumin zai zo ran kiyama za a shigar da wuta kai wuta sai azumi ta nayi ne da shi na hana shi komai a bani shi ya je aljanna sai Allah ce an baka sai dauke ka sai kai ka aljanna sannan na 19 azumin ranan Arafa yana nesanta mutumin da ya dauki azumin zai nesanta fuskanka da wutan jahannama ya kai kilomita 70,000 ko tafiyan shekara 70,000 tsakaninka da inda wuta yake in kai wannan azumi na Arafa na 20 azumin ranan Arafa yana nesanta mai shi da inda wutan jahannama yake in ka dauki azumin Arafa zai nesanta ka daga inda wutan jahannama yake na 21 na kusa da ƙarshe azumin Arafa yana sanya wanda ya dauke shi ya samu wani gwalul wato babban iyaka tsakanin shi da wutan jahannama wani iyaka ne mai gira ba yanda za a ku haɗu da jahannama ranan kiyama sannan na 22 duk mutumin da ya dauki wannan azumi na Arafa sai Allah ya dauki rayuwar shi a ranan to kuma da wannan azumin in Allah da aljanna ya tafi malaman lijina an tambaye su mutum zai iya daukan azumi guda biyu saboda Arafa domin suna ji a radio ana fadin cewa wai ranan 8 mutum zai iya daukan azumi tunda mun ce gobe 8 ai za a fara hajji sai suke tambayan za a iya dauka azumin duka suka ce ba laifi idan ya dauka amma ya dauki ranan 8 a matsayin dama kwanakin nan 10 ran nan mun fada a cikin ayyukan alkhairi akwai azumi kana iya dauka gobe a matsayin dan daya ne daga cikin kwanakin kuma ya dace musamman da alhamis jibi kuma sai ka sake dauka azumin ka na Arafa za mu takaita akan waɗannan insha Allah abubuwan da muka fada na daidai Allah ya ba mu ladan su kuskure da kuma tuntuban harshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ibadan nan na layya da yake zuwa mana waɗanda ba su da dabbobin da za su yanka muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya hore musu abin da za su yanka waɗanda kuma ba su da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya masu buƙatun addu'a maza da mata ko ina suke muna addu'a muna roƙon Allah Allah biya musu buƙatun su na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu sallan nan lafiya mu gama lafiya Allah ya zaba mana shugabanni na ƙwarai sannan ranan Arafa din nan kar mu manta da sa ƙasan mu a addu'a duk buƙatu da muke da shi ranan ya kamata mu gaya wa Allah hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutumin da ya sallan asubahi sai ya zauna a inda ya salla din bai bar wurin ba yana ta karatun Qur'ani yana ta zikiri yana ambaton Allah bai tashi ba har rana ta fadi da rana har rana ta fito kai da rana ta fito sai tashi yana fila raka'a biyu sannan ya fita a masallacin manzon Allah yace za a bashi ladan sun yi aikin hajji tare da manzon Allah kafada da kafada suka fara har suka gaba to kaga wannan falala ce to me tunaninka idan kai irin wannan zama ran Arafa kuma wannan Arafan ya hadu da ranar Juma'a mu yi kokari mu dace da wannan falala din ranar wannan Juma'a na Arafa ko dan mu dace da wannan falala din Allah madaukakin sarki ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك